Na shafi sama da shekaru goma ina wannan gugurmaya. Daga wannan lokacin sai naga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka hadu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da zamu kawo wani tallafi ga waɗannan mata saboda abubuwan kullun da ta azara suke.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Gesabu. Yake a hukumance ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. Za mu ji abin da 'yan fafutuka ke cewa dangane da wannan lamari. A yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ta kama aikin jin kai. Za mu ji ko wace ce da kuma gudunmuwa da take badawa ga ci gaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Madalla kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan wata ɗabi'a da zamani ya gaza canzawa a waɗansu ƙasashe. Auren dole duk da yake a hukumance ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. Sau da dama matan da aka yi musu auren dole sukan yi kokarin gudu daga gidajen auren waɗansu lokuta su shiga duniya, yayin da waɗansu kuma suke kashe kansu suna gani wannan ita ce kawai mafita a gare su. Ga abin da 'yan gwagwarmaya da suka bakunci shirin kallabi a wannan makon ke cewa dangane da wannan lamari.
Muna tare da Hajiya Mariya Muhammad.
Hajiya Asma'u Sani.
To da kuma
Hadiza Muhammad.
To Hajiya, a matsayinku na manya kuma waɗanda suka ga jiya ɗin suka ga yadda ake gabatar da aurarraki musamman wanda ake cewa auren dole, wato auren da ake tilasta ma'auratan, me kike ganin yake janyo haɗa wannan alaƙa ta auren dole tsakanin ma'aurata?
So abin da ke kawo auren dole musamman yanzu, abu na farko talauci ne, shi ne babban abu. Tunda ɗan shekara 80 ko 70 yana da ƴashi, yana da aboki ɗan mai wannan shekaru nashi, kuma yana da abin hannun shi. To idan ya bashi ƴar ta lallashi ne ba ta sigar da aka saba yin aure irin da a tila saba a bada umarni, tunda yawancin ayyan sun yi karatu, wasu ma sun yi digiri, wasu yi masters. Kun ga yadda za a bullo musu, ta lallashi ne ga inda za ki huta mu huta. To a haka ake yin auren. Bayan an bashi auren ya aure ta kuma sai abin kuma ya fito ta wani fanni na wulakanci, tunda ya san abin da ya kashe akan yarinyar iyayenta ma ba za su iya biya ba.
Baya ga bayan talauci, akwai wasu dalilai da ke ganin yake sa a yi auren dole?
Eh to, kwaɗayi wani yana da shi amma yana da kwaɗayi. Yana da kwaɗayi, kwaɗayi ke sa kake kai ɗan naka. Saboda kana ganin wancan ya aure da 'yarshi, an sai mata mota, an wannan, kai ma kana so 'yarka ta fito a ganta, to sai ka miƙa ta nan. To daga baya dukkan ku dai za ku yi da kun sani, har kuma ma wanda ke tare da ku shi ma shiga cikin bakin ciki.
To Asma'u, na farko dai iyaye ya kamata a biya, amma kuma ya kamata su ma su ba yaran haƙƙinsu wurin zaɓen wanda za su zaɓi, tunda ba su ne za su je su zauna ba. Ya kamata dai mutum ka dai nuna mishi cewa ga wani kumfiɗa tunda yaro ne, amma bai kamata ka mishi zaɓi ba. Ya kamata ka bashi dama shi ma ya zaɓa abokin zaman da yake so ya zauna da shi, rayuwar shi da shi.
Hadiza, me kake gani a game da auren dole da abubuwan da zai janyowa a rayuwar ita 'ya macen da aka yi ma auren dole?
Gaskiya duk yadda aka mata auren dole, kamar ni a wuri na gani yake kamar ɓata mata rayuwarta, saboda farin cikinta kuma ya riga an ruguza shi. kamar inda Hajji Asma'u ta faɗa cewa ba tausayi daga sai ba tausayi duk wacce aka yi auren dole ba ta wata tunanin mijinta tausaya shi dan wani abu ya taso masa ba yanzu ne ake ji ba san da zama ya zama rayuwa duk abin da ake yi auren nan fa ba wai na kwana biyu bane ko na ko ana yin shi ne dan zaman dindindin ne har mutu fara ba to a yayin da zama ya zama mijin zai dinga nema ya bata mata dan saboda zaman tare dole ana samun sabani to yayin da ake samun wannan sabani ko ya bata mata idan ta dinga tuna baya inda na so ne to za ta zauna da shi lafiya amma yayin da in na kiyayya ne dan ma ba san shi take ba to ko me za ta iya mishi wallahi duk macen da aka auren dole in yana musguna mata yayin da take tana baya daman can fauni ba fasan ka nake ba to ko me za ta iya yi to dan haka auren dole bai dace ba gaskiya
an ce ba macen ka da yake auren dole ba har mazan ana yi ma wani irin zama ce ganin za a yi bayan da dai kin yi mana bayanin cewa ba tausayi ba wai ba ko wani irin zama ce ganin za a yi musamman in abu ne ya shafi tarbiyyar yaran da za su haifa
akwai babban matsala saboda ita daman can ba so take ba shi ma ba so yake ba ƴaƴan ma da za su taso su haifa zaki ga in ba sa aka yi ba tarbiyyar da yaran za su samu zai zama to mai karanci uwar at any time za ta iya gaya mijin magana ko shi ya gaya mata musamman in wani kiyayin nasa ya dan motsa auren ma ba ya kamata a kira shi da wani auren dole ba ne auren kiyayya ya kamata a dinga kiran shi saboda komai zai ruguje ƴaƴanka tarbiyyar su za su ruguje kai kanka ma zaman ba daɗi zai maka ba ba tausayi ba kyautatawa wallahi a yayin da ka samu wani abin da ba daɗi ranka ya dinga ɓaci ko me zai iya faruwa ga mace
to ta barin dawo ga zai ce a matsayin iyaye an ce ku din akwai yanda kuke musamman iyaye mata amma an ce in uwa tana so to zai tabbata za a yi idan kuma ba ta so za ta bi yanda za a yi auren da maza a yi shi ba me yasa kuke yarda a yi auren dolen nan
eh to shi auren dolen kashi biyu ne fa auren dole kashi biyu ne ɗaya ɓangaren ba zan ce mishi na dole ba kana fahimtar da ƴaƴa ne ga inda za su ji daɗi saboda musamman da kike maganar uwa ita uwa inda ƴarta za ta ji daɗi a nan take in ma an samu akasin wani abu kila ba dan son ta ba ita habanta ta hango mata jin daɗi akwai na ra'ayi wanda uwa ta fuskanci cewa wanda kila ƴarta ke so wahala za a ci saboda haka anan kana da daman ka gaya ma ƴa ga inda za a yi ga inda za a yi ga wancan ne in kika aure shi wannan ya tashi daga auren dole ya shi wannan aure na an gaya mata inda za ta samu hutu ne ya tashi daga auren dole wannan uwa ta
faɗa auren zuciya ne wannan
a'a ba auren san zuciya bane kuma shawara take bata yawa shawara saboda uwa tana son da ya je inda zai samu sauki kuma shekaru a gaskiyar magana akwai shekarun da da bai iya zaba ma kanshi sai iyaye sun shigo ciki in sun shigo ciki in ba son rai a ciki za a samu jin daɗi amma in ya zo da son rai to dukkan su za a wahala to na biyu shi kuma wanda iyaye su kuma nuna kwaɗayin su suke yi su sun hango ne yanzu za ta samu su ma za su samu duk abin da zai faru ko da za a je a yi auren bayan sati a fito za su yi to wannan shi ke da illa
akwai wanda iyaye maza sukan ce in ƴarta ba ta zauna ba ita ma uwar sai dai in nata auren ya lalace akan kai ga haka
eh ana kai a sosai har yanzu to ai duk kwaɗayin ke kawo haka shi uba yana ganin ga inda za a dinga mai ragon layya kila ma je su umra da maka to uwa kuma tana mata baƙin ciki ai dole ya ce tafi in ta tafi ga wanda ya ɗore mai ƴar kinji ko to dalili kenan to saboda haka duka dai a taro ai ta addu'a Allah ya kyauta shi uban duk dai an koma yanda na fara cewa kwaɗayin ne da rashin hakuri ya ci bashi ya rasa yanda zai musamman kila gumme kuɗin ma ya ci bashi to iyakacin ina da ƴaƴa biyu uku hudu biyar ya je ya ce mishi Alhaji a cikin yaran nan inda wanda ke so ni ke iko da gida na ba wanda ya isa da ni ka zo ka zaba to daga nan matsala ta kullu tunda shi in ya je zai fansha kuɗin shi ne idan bai fansha kuɗin shi ba me ya fansha kuɗin ya ba ce mai biyayya ba wulakanci zai taso ya ma ƴaye ma iyayenta to magana bai daɗi ba kuma har ko ta sukan kai waɗannan iyayen yara su ga kuɗin su kaga ba a ci riba komai ba an fada wahala an tausasa yana da iko da gidan shi yayi ya an bada auren ba mutunci ba komai yarinya ta ki zama ba ta biyayya ya kai ƙarar shi ko dole ya biya shi kuɗin shi
ina son ƙarin bayani akan wannan magana kamar yadda yanzu auren yake tafiya yanzu wasu sukan kalli matsayi ne ma daidai matsayin ka wasu yanzu ba a tunanin dan mai kuɗi yanzu bai tunanin ya auri dan talaka ina nufin ƙwarya ta bi ƙwarya zaki ga cewa yanzu aure sai dai a yi shi tsakanin class ɗaya
kamar wasu irin illoli ne ake iya samu a auren dole
gaskiya in an zauna taren tunda ba soyayya a tsakani ba tausayi ba ta damu ba ta tausaya mishi ba zaman in tafiya tafiya ko me ne hali yake ciki ba ta taba jin shi a ranta ba amma idan ta aure shi dan so takan sa tausayin shi in tafiya ke tafiya za ta dinga tausaya mishi a kowane mu'amala na cikin za ta yi kokarin su tafi tare to yana daga cikin damuwar da yake tasowa idan ya zama na ba soyayya kuma za ta rinka mishi wulakanci da raini duk yana sa wa'annan abubuwa
daga shi dai ba biyayya
gaskiya babu biyayya
ma'aurata ma'aurata
da kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da ƴan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ita ma ta shiga aikin jin kai kada in kafu da nisa waka aka ce a bakin da ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
ni dai kamar da suna na yi gabata Habiba Abubakar Imam Yarbaiwa a takaice an haife ni ne a jihar Borno kuma na samu karatu na akan tun daga primary har secondary school so na zo nan kuma na samu diploma a nan legal na tafi na je na yi advanced diploma kuma na tafi ni je na je na yi degree program in sharia and civil law
a wace jami'a a Nijar
Abubakar Ibrahim University
to yanzu me ake yi
to yanzu dai abubuwan da aka sa gaba shine gwagwarmaya ya za a yi a tallafawa mata ya za a yi a kalli mata saboda yau da gobe kullum mu muke tare da su muna jin abubuwan da yake fitowa daga bakin su muna ganin mu'amalolin su tare da yara da yanayi na rayuwa na yau da gobe a kullum duk sanda muke tare da su muna jin koci kala kala to daga cikin abin da ya ja hankali na hannu ce to ni wasu bani da wani dama ne da zan iya domin in kalli waɗannan matan in ga ta ina zan fuffullo musu da wata hanyoyi da zan tsaya da kafafuwar su to abin da ya fara jan hankali na nazo ne zan wuce zan je wata unguwa sai na tada wasu yara a waje da yara kanana su sai suke ce min da Allah ki taimaka mana da abinci irin shi tuwo irin abinci kuma sai suka ce wallahi kin ga yau ba mu ci komai ba kuma mahaifiyar mu ce dama take fita nema to ba ta lafiya to yanzu a gidan namu ma gaba ɗaya ba wanda yake to sai na ga cewa ha zo mu je gidan naku saboda in kafa hujja in gani ne dalili da yasa yara haka kamar wannan ƴan matan har za su so suna barace barace a waje to tunani na ai to ni suka samu in suka samu wani kuma ne zai biyo baya to shine sai na shiga gidan a gurgujere nake magana bayan na shiga gidan na janatar da iyayen su na janatar da mahaifiyar a kwance dai kamar yadda suka kaya min baya ga nan sai ta karbe ni hannu biyu take gaya min gashi halin da suke ciki na je ga abun ba daɗi ba da yi sosai tana kwanci cikin jinya da kuma kannan su guda biyu kuma dukan suna kwanci ta ce min mahaifin su ya rasu shekara hudu baya ba su da wani wanda yake taimaka musu ko yake wannan ba magana karatu ma babu sai na ce to shikenan na tafi gida na je min kira mai gida na ya za a yi ga halin da ake cike shi auna musu shinkafa kwano kaza hada musu da taliya makaroni da waye waye magana da nake musu magana ce shekara goma a baya tara goma da suka wuce.
Kina an sha an yi ke tafe da shekaru goma kina wannan gwagwarmaya?
Tabbas na shafe sama da shekaru goma ina wannan gwagwarmaya. So daga wannan lokacin sai na ga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da za mu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullum da ta'azzara suke yi a ce waɗannan ƴan matan dukan su babu karatu babu arabu babu boko babu abin da za su ci balantana ma ki ce wanki saboda in kika shiga ɗakin ma kayan da za su sa babu saboda gaba ɗaya sun yi dauɗa to in dai irina in muka haɗu to me zai hana mu tashi wani abu domin mu tallafa waɗannan mutanen na fara bibiyan waɗanda nake tare da shugaban makota da abokan arziki me zai hana mu haɗa wuyuwa domin mu tashi wata gidauniya me zai hana mu wannan abu so an fara kin san yau da gobe sai Allah in aka yi nan wannan ya zame in janyo wani wannan ya zame in janyo wani a haka dai tafiyar ta fara to sai na fara tunanin to tunda haka ne me zai hana in dan haɗa da wasu gurare da nake ganin kamar su ma suna abin nan so sai na fara haɗa kai da Aminu Bizi muka fara haɗa kai da shi bayan mun haɗa kai nake karanta masa gashi wani ɗan uwana wani Allah ya masa rasuwa shi haɗa da shi saboda abokinsa ne so muka fara requesting kuɗi a Jaiz Bank to bayan an yi wannan requesting ɗin kuɗin so sai suka ce to abin da za a yi tsarin da za mu shigo da shi ne tsarin da za a kawo abinci a riƙa rabawa mata haka da masu ƙananan sana'o'i kayan abinci da za su sarrafa su siyar misali a waraki ke yi ko sai kike yi alala ko wani abu makamancin wannan ko da abincin siyarwa ne to mu a aikata za mu baki abincin za mu baki gundari abin da ya kama gawayi ne itace ne duk abin da kike bukata za mu baki na kwana goma idan muka baki adadin za mu tambaye ki kamar a war kwano nawa kike za ki ce wa kwano uku nake yi kullum sai mu lissafa uku ukun nan su goma to shi za mu baki mai da zai ishe ki na kwana goma za mu baki gawayi da zai ishe ki na kwana goma za mu baki komai da komai na kwana goma nan so amma kuma tsarin daily collection ne bayan kin je kin sarrafa kullum za mu karɓi kaso ɗaya sai a yi divide by 10
to kinga ai an hutar da ke ba ki tunanin me zan je yau zan je in nemi kudi yau zai dole zaki sarrafa kuma zaki ware ai divide by 10 ki ware abin da kika samu riba muke ba mu kaso daya kuma ba shi da bambanci farashin namun da kasuwa to haka muka rinka yi da farko kafin ma har mu zo kuma muka ga cewa wannan abin ya karbu ke da yake ke fito dan na fara dilin kamar da bangaren tsorai na zo na shiga fangiyar botora brigade unguwa uku duk waɗannan unguwannin sai da na zaga ko ina yi zamto ina da waɗanda wata hasi da na kakkafa wasu mutane saboda ayyukan sun min yawa da sauransu su sai muka ga cewa wannan ya karbu to me zai hana mu bidiro musu kuma da wata hanya domin a shigo musu kuma da misali ba kayan abinci irin wannan yake yi ba ai zan iya amfana ko da kaya ne na siyarwa haka kama takalma yarurruka da sauransu so sai muka hada kai su ma da bankin kan sai sai muka ga ta ina za mu fito musu da tsari kuma da za su yi domin a ba su kudin koda kadan ne za su dan juya su samu riba to shine aka shigo da tsarin mu daraba sai sai daraba yawwa
ana addinin
jiki yawwa yawwa
sai da
da riba sai araba riba to a haka aka rinka yi kawo di wannan lokacin da muka zo wanda yanzu an zo wata gaba na cewa an yi nisa a wannan harkar ta mudaraba har mun fara shiga inda muke manya-manyan yan kasuwar mu da suka yi karfi daga cikin waɗannan masu 100,000 da sun muke tunani sun yi karfin da yanzu muka shiga cikin tsarin murabaha tsarin da muke shiga a siyo musu kayan a kasuwa na miliyoyin kuɗi wani na miliyoyin 2 miliyoyin 3 miliyoyin kuɗi har miliyoyin 10 muna jure da bankuna ana ba su waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillah suna kasuwancin suna dawowa da su sannan kuma wani tsari da muka sake fitowa da mata da shi mun ga cewa sinna duk da ana kasuwancin da sauransu ga hanyoyi kuma da muka tsara ɗauka sai muka ce to me zai hana mu kawo canji a jihar Kano wanda zai zamto ai mata sun shigo harkar sufuri to ta inda muka bi sai muka ce to me zai hana muka haɗu da wata ƙungiya mata zalla da kuma tare muka haɗu muka shigo da wannan tsarin na electric vehicles saboda kawo canji daga dumamar yanayi na gari da muke ciki da sauransu.
Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Habibu Abubakar Imam ‘yar baiwa da bakin namu na yau Mariya Muhammad da Asma'u Sani da kuma Hadiza Muhammad sai kuma wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Binti Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kama kallabi tsakanin rauna sarauniya.